sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Ma assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yayi Allah wadai da har-haren da aka kai a jihar Benue, inda aka kashe gomman mutane a yankin Umugidi dake karamar hukumar Otupo. Cikin wata sanarwa da kakakinsa Malam Garba Shehu ya fitar a ranar Asabar, Buhari yayi kira da a dauki duk matakan da suka dace wajen ganin an dakatar da rikicin, tare da hukunta duk wanda aka samu da laifi a fadan. Kamfanin dalancin labarai na AP ya rawaito kuma mun tsaro a yankin da lamarin ya faru, suna cewa akalla mutum 74 aka kashe cikin makon da ya gabata a wasu hare-hare biyu da ƴan bindiga suka kai a jihar. Rikicin ya faru ne a wani yanki da aka saba fada tsakanin makiyaya da manoma a jihar ta Benue, wacce ke arewa maso tsakiyar Najeriya. Miliyoyin mabiya addinin Krista a duk faɗin duniya na bikin Easter a yau Lahadi, wacce muhimmiyar rana ce da suke tunawa da tashin Yesu Almasihu bayan mutuwarsa. A fadar Vatican an tsara Papa Roma Francis zai gabatar da wani jawabi da ya saba yi a duk shekara ga mabiya addinin na Krista a duk faɗin duniya bayan ya kammala wani taro na sa albarka. Rabaran Luca Christopher shi ne shugaban majami'ar Church of Christ in Nations, Cooking RCC, kaga dama a garin Bauchi.
Easter lokaci ne mai muhimmanci a gurin mabiya addinin Krista, domin a lokacin Easter ne Yesu Almasihu, wanda Allah ya aiko shi ya zo domin ceto mu, ya cika ta aikin ceto wanda ya bada kansa, aka wahal da shi, aka mishi rauni, har ma ya kai ga mutuwa domin zunubanmu. Akan wannan ne bayan kwana biyu na uku Allah ya tada shi domin tabbatar da nasara akan zunubi, nasara akan shedan, nasara akan kowane bangare na rayuwa. Akan wannan ne turban Kristanci ya tsaya.
To idan an biyo mu a shirinmu na rana, za a ji cikakken rahoton. Dakarun Ukraine sun kakkabe wani makami mai linzami da aka harbo daga yankin Crimea da Russia ke rike da shi, wanda ya wargaje a sararin samaniyar garin Feodesha dake kusa da Bahar al-Aswad, a cewar wakilin Moscow dake kula da yankin na Crimea. Ga dukkan alamu, kokarin da Russia ke yi na ganin ta lalata hanyoyin makamashin samar da wutar lantarki a lokacin hunturu bai yi nasara ba. Ji ma'aikatar tsaron Burtaniya, wacce ta wallafa sakon a shafin Twitter a ranar Asabar. A gefe guda kuma, rahotanni sun ce yara ƙanana 31 da Russia ta yi garkuwa da su daga yankin Kherson zuwa yankunan Kharkiv sun koma Ukraine bayan watanni da suka kwashe da dama a lokacin da aka raba su da iyayensu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akalla fararen hula 44 'yan bindiga suka kashe a wasu ƙauyuka biyu da ke arewacin Burkina Faso, ƙauyukan da ke da iyaka da jamhuriyar Niger, a cewar gwamnan yankin. Lieutenant Rudolf Sogo ya ce wannan adadi na hare-haren da aka kai ƙauyukan Kuroku da Tondibi a ƙarshen makon da ya gabata arewacin ƙasar ta Burkina Faso na wucin gadi ne, abin da ke nufin mai yiwuwa adadin ya karu a nan gaba. A cewarsa, mutum 31 aka kashe a Sogo, sannan an kashe 13 a Tondibi. ‘Yan sanda a Iran sun ce za su fara amfani da fasahar zamani a wuraren da jama'a ke kai komo don ganowa, tare da hukunta matan da ke kare dokar sanya hijabi a ƙasar. Wata sanarwa da hukumomin Iran suka fitar a ranar Asabar ta ce za a fara amfani da na'urorin ɗaukar hoto ko kyamara a wuraren da jama'a suke domin gano masu bujirewa dokar. Sanarwar ta ƙara da cewa za a riƙa aikawa masu take dokar hujja da saƙo na gargaɗi kan yiwuwar a ɗauki matakin shari'a a kansu idan suka sake take dokar. Adadin mata da ke ƙin bin dokar sanya hijabi a Iran na ci gaba da ƙaruwa tun bayan jerin zanga-zanga da aka yi ta yi a lokacin mutuwar wata bukurkiya 'yar shekara 22 mai suna Mahsa Amini, wacce aka zarga da keta dokar.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki done kasuwa.
Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shiri na kasuwa akai miki dole wanda ni Hassan Umar Tambuwal ni shirya kuma zan gabatar. A yau shirin kasuwa akai miki dole ya ziyarci babbar kasuwar Borja Ibadan a daidai lokacin da babu isassun kuɗi a hannayen jama'a. Sai da sayarwa ya koma sai dai ayi transfer ko a tura kuɗi a cikin account ko asusun ajiya wanda ƴan kasuwa da yawa suka yin kememe su ce ba su yarda ba. Ko yaya kasuwanci ke tafiya? Naji ta baki wasu ƴan kasuwar Borja Ibadan.
Sunana Alhaji Garba Uwa, Chairman kasuwa ke Borja Ibadan. Sunawa ke sai mu ci alhamdulillah saboda lokaci kawai dan taran safa da shine kawai sai kunta amma dai tana nan kamar da take.
Kana nufin ba ku sai da kuɗi hannu ne?
To ba a samun cash da wuya, ba a samun kuɗi hannu sai dai aitar safa.
Su ma su zuwa sayan wannan wake, ba su zuwa da kuɗi?
Idan suka zo dan su koce taran safa, akwai wanda ma za su sai rabin buhu, wani kwango biya zai ce maka taran safa zai maka.
Na ga waken kala-kala ne ko?
Wake ya kashi 10.
Ba mu labari kamar wani iri da wani iri akwai.
Sakkwato dai wanda yake ya kai garwa bakwai yanzu 50,000. Kuma drum ma 52,000. Drum na Maiduguri sannan oloyi hab gale-gale ana sisuwa 40,000
karamin buhu kenan.
Hab karamin buhu yanzu haka ke kayan da yake taya.
Na ga wani mai ruwan madara, na ga wani ja, na ga wani fari, duk farashin su na da bambanci kenan.
Da bambanci kowane domin shi oloyi yanga da an mata ma idan ya kai kwango 70 shi a halin da ake yanzu zai kai 60,000 ko 80,000
buhu
na shi ba. Amma shi wanga horin wake akwai port Sokoto wanda ke hitowa daga Tascom shi ma garwa bakwai ana hitowa 48,000. Shi kuma Sokoto gidi wanda aka hitowa daga ƙasar Sokoto shi ma idan ya kai garwa bakwai yana ka 50,000.
To wannan farashi da ka faɗa min a wannan lokaci ne da kuɗi na fara wuya ko kuma tun can da haka ake sayar da su?
Kaya bai wani mugun ƙari ba, inda kaya kuɗi bai hitowa sosai kaya bai ɗaga sosai, bai mugun ƙari ba har yanzu.
To ina kuke samu wannan wake?
Wake na tuwa daga arewacin Najeriya kamar irin Maiduguri, Niger State, Sokoto State, Katsina, Zamfara, duka wake na shigowa.
To wani an kafi su a kasuwa?
Dama dai wanda ababban wake dai wanda an kafi sani saboda mutanen ƙasa duk abin da za su yi dai su bangaren alale da kosai farin wake Sokoto.
To da wanda an ka rarraye da wanda ba a rarraye ba wani ya yi daraja a saisuwa?
Wajen zuwa saisuwa Kongo wanda an ka rarraye ya yi daraja, bai ma yiwuwa a sayar da shi ba sai an rarraye shi.
Assalamu alaikum, ni Alhaji Murtala Ibrahim, birnin magaji local government Zamfara state. Suna ta sai da barkono.
To wannan barkono yaya kuke ciniki yanzu?
To alhamdulillah ka san kashi yayi wahala.
Watan kuɗi hannu kenan?
Wallahi sai kuɗi hannu, dan ni ba ma san tantance gaskiya. Sai kuɗi hannu.
To a cikin wannan hali kana sai da kuwa?
To yana ciniki gaskiya ba lahi. Ana dan gaka ma haka nan ba lahi.
Wannan tonka ne ko? To yanzu nawa kake sai da wannan kwano mai blue dinan babba?
To ba da ba mu sai don harashi kusan harashi uku gare. Akwai na 900, akwai na 850, akwai na 800.
Kalan tonka guda?
Kala guda ne dama.
To me yasa bambancin farashi?
To daga awo ne gaskiya, don wasu ba su auna da kyau. Bismillah. Wasu in sun sai ma 800 ba za su cika gaskiya ba. Amma ni in dai nace na sai maka 800 to gaskiya zan auna ma gaskiya. Inda zan auna 900 haka zan auna ma.
To yanzu ga yini kana sai da kwango na wannan tonka?
To ga yini insha Allah dai ba dai sai da ba dai akalla dai a sai da kwango 40.
To idan ka kwatanta a lokacin da kuɗi ba su da wuya da yanzu da aka dan karancin kuɗi ga hannayen jama'a, wani lokaci ne ka fi ciniki?
Gaskiya can da an dan ciniki sosai gaskiya. Bismillah. Kuɗi ba su wahala.
To yanzu gashi an yi siyasa kuma har an zabi shugaban bangarori da yawa. Wannan bai shahi kasuwancin ku ba?
To gaskiya bai shahi kasuwancin mu. Saboda dai mu dai abin da shahi kasuwancin mu rashin kuɗi a hannu.
Amma zabe a lokacin zabubbukan da an kai bai shahi kasuwanci ba.
Bai shahi kasuwanci ba.
Yanda haka sai da tonka da haka haka sai da yanzu.
Haka nan muka sai da shi, yanda muka sai da haka nan muka sai da shi.
Farashi daidai.
Daidai muka sai wa.
Sunana Adamu Musa, sau kulkuli alhamdulillah. Kuma bakin gurgudu dan gashi nan muna sai da shi kuma suna sai wannan muna sai da shi 11 naira 100. Wannan kuma shi ne ake ce ma sanko, shi kuma muna sai da shi 10 naira 50.
To shi wancan ha kanana kanana?
Wancan shi ake ce ma dan mejila naira, dan mejila wasu muna sai da shi 12 naira 50.
Da wannan kala guda ne?
Duk kalar su daya. Don muna wancan shi kuma shi ya karami ana sai da shi 6 naira 50 shi.
To ya farashin su?
farashin buhun wannan shi kuma naira 50,000, wancan shi kuma naira 15,000.
To karamin can fa
shi kuma karami naira 10,500.
To wannan kulikuli kamar gaini kana sai da kwano na irin wannan?
Gaskiya gaini muna sai da buhu biyu, dindi buhu daya, duk yanayin kasuwa ne.
Ko da awu kuke yi
kuma su awu kuma akuma sai ya kirga haka
kamar kwara kwara.
Eh, kamar kwara kwara.
To yanzu wannan kulikuli daga ina ake fitowa da shi?
Eh, to wannan shine randi ana fitowa da shi daga Niger, shi kuma wannan sanku ana fitowa daga shi daga Nasarawa.
To wancan fa shigo
shi kuma wancan daga Mariga, shi kuma wancan daga Kebbi ya wuri kenan.
To a cikin wannan kalar kulikuli wani yafi daraja?
To gaskiya wannan randin yafi daraja da wannan sankon kuma saboda yafi tafiya a kasuwa.
To an bi sayansu?
Eh, an bi sayansu sosai.
Sunana Abdullahi Abubakar.
Ka dade kana wannan sana'a ta barkono?
Insha Allah na dade.
Kuma wani lokaci ka dauka?
Yanzu lokacin dauka insha Allah kanci na kai shekara 15.
Wannan siyasa da an kai kwana-kwanan nan bata shahi kasuwancin ku ba?
To wannan siyasar da an kai gaskiya bata shahi kasuwancin mu ba. Hakan mu dai a wannan lokacin alhamdulillah wannan siyasa duna ayi lahiya an gali lahiya. Kasuwanci yana taya bakin gurguro da yanayin irin wa abubuwan da kace na zamani alhamdulillah.
To ya rashin kuɗi ga hannun jama'a?
Rashin kuɗi ga hannun jama'a gaskiya akwai ƴan matsaloli saboda ana cewa tarasfa babu kar kuma tarasfa ana yi gaskiya ba ta tahiya akwai matsalar network.
To yanzu wannan barkono kai kuɗi hannu kake saidawa koko a tura ma ne wato transfer?
Barkonon gaskiya kuɗi hannu nake saidawa saboda tarasfa matsalar da akwai ko an yi ba ta tahiya.
Yanzu idan mutum yazo bai da kuɗi hannu transfer zai ma ba za ka saida mai barkono ba?
Gaskiya yanzu mutum kwa za ce transfer za mai ne inda ba ainihin customer na na wanda na riga na san shi ko ba ta shiga ba zai dawo ba zan saida mai ba saboda matsalar network.
Dan bala bodin ga.
Dan bala albasa.
Albasa ga tun an tuba malam muna an duduba muna gani.
To naga albasa kala kala ce wata ja wata fara, menene bambanci?
Eh, to bambancin su kaga wannan yana sai shi 300, wannan yana sai shi 700, wannan yana sai shi 500, wancan 800, wancan 400, wancan 1000, wancan 15, wancan 3000. Haka wannan naka sa 200, wannan ne 100.
To wani ya hici niki a cikin wannan kalolin albasa?
Eh, kaga a ringa shi da ringa 500 ana sai shi da ringa 2800 ana sai sa bakin gurgudu.
To da ja albasa da fara wace ta hi daraja?
Gaskiya fara ta daraja nan garin. Nan garin fara ta daraja nan kasuwan ta yi tafiya.
Kamar kana ciniki na nawa a yini na fara albasa?
Na fara albasa ai 70,000 haka 60.
To ja albasa fa?
Ja albasa wallahi to 20,000 ma 30 ma sai su baya.
To me yasa fara ta hija daraja?
Yanayin kasar Yarbawa ba su canja a sauka tare musu bakan mai ba su sai ta irin haka ba sai dai irin Lagos haka ga suna sai ta. Amma nan wajen Ibadan ba za su sai fara ja albasa ba sai dai fara.
Mutane da yawa suna kuka da rashin kuɗi ga hannun mutane. Suna cewa ba su samun ciniki su kai anaka gefe na albasa ya ne.
Gaskiya alhamdulillah ana an samu amma ni ma haka kuma zo sace cimin transfer ce ba za a yi transfer ba. Saboda idan na je don sayan kaya kasuwa ina bara kuɗi hannu kashi nake ba su.
Wannan yana hana kasuwanci armashi rashin kuɗin hannun jama'a.
Gaskiya yana hana tunda dai babu kuɗi a hannun mutane dole kasuwa ta yi abin nan.
To zabubbukan da anka kammala a Najeriya shi ma ya shafi kasuwancin ku na albasa?
Gaskiya dan sha tunda mutane ba su da kuɗi a hannu shi yasa. Yanayin kuɗin da ba su inda kuɗi mace gwaran sayan kayaki mai sayan kayan dubu ta sayan 3000 babu kuɗi gare ta.
Mu 1,000
lele so. Mu 500. Ta
400. Mu 450. Ta
400.
Allah ya gusa ta bi. Ta'amma. Allah gusa ta bi. Cheki wannan. Ma mu.
To ina kirgin tunkiya ko awaki?
Ah, ba mu aiki da shi wannan.
To wancan fa shi ko?
To wanga kwado ne wanda ake ci, akwai wanda ba a ci, amma wanga wanda ake ci ne warnoci.
Bai kashe mutum?
Mai tsalle ne. Ah, wanga da hi da kihi, nama ne tas din kihi gare.
Kai kana cin kwado?
Sosai kuwa, ina ci iyali na ci.
To bari mu yi magana farashi. Nawa nawa ake saida wannan kwado dauri?
To dauri muna saida wancan 200, wanga 300, na 500, akwai na 700. Har 1,500 muna daura kwado.
Kuma kana ciniki?
Wallahi insha Allah. Allah a takaice in yi naira 90,000 wani bi.
Kudin kwado a yi ne?
Eh, kwarai kuwa.
To shi kirgi fa?
Kirgi to gaskiya shi kaso kirgi ba ta da ja kwarai yanzu ga gaskiya saboda canjin gada an ka samu na matsalar canji.
Wato dama inda zan je kenan wannan rashin kuɗi ga jama'a ya shafi wannan kasuwa ta kuta kirgi?
Wa sosai kuwa ya shafe mu wallahi akwai matsala. Kasan Yarba da kwama wata aminta su zubu amma ba ta da kuɗi.
Wannan kirgin raƙumi nono kake sai da kowane kirgi? Daya.
Muna sai da shi 600,700 'yan inyamurai sun ka zo suna iya saye ne naira 1,000 don su san sanin daraja ta yi sosai.
In kirgin sa ne fa?
To in kirgin sa na gaskiya har 1,500 muna sai suwa mai kauri amma ga ta raƙumi ta bata ida cika kaurin nan ba sosai.
Wato kirgin sa ya kirgin raƙumi tsada?
Eh, kwarai kuwa ya hi don ya hi kama jiki ya hi nauhi.
To akwai buhu na Kirgin raƙumi.
Akwai buhu-buhuwa ne muke sayi.
To nawa kuka sai zuwa ku?
Abinda muke sai zuwa muna iya sai zuwa buhu 40,000, 35,000. Amma kwanaki lokacin da akwai kuɗin ga 60,000-70,000 muke sai da buhu.
To ina kuke samun kirgin raƙumi?
Ana zo mana da shi daga Chadi, kuma wani bi Cameroon ana shigo mana da shi.
Nawa kuke sai da buhun kirgin raƙumi?
To yanzu ana sai zuwa 40,000 saboda kasuwa ta yi ƙasa.
To nawa kuke so shi can wurin da kuke so shi?
Ba mu wuce so shi 35,000-30,000. Haka ne mu bi 5,000 mu sai zuwa. Haka ne to bude babu kuɗi yanzu.
A hali yanzu ƙarshen wannan shirin kasuwa akai miki dole kenan. Ku tare mu mako mai zuwa don jin wani sabon shirin. Anan ni Hassan Umar Tambuwal da ni shirya kuma ni gabatar ke cewa mu zama lafiya. Sai wani jikon.
Shirin bi oi Hausa.
Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Ni ne Reverend Haruna Labo daga nan Église Évangélique de la République du Niger sashin Zender. Muna yi ma Ubangiji Allah godiya da wannan lokaci da kuma damar imako nasiha akan haɗin kai na al'umma. Haɗin kai dai sai ka ce magana cewa da ake yi yau da kullum a ko ina, kuma bisa yana nuna cewa bukata ce ta dan adam. Sun halittar duniya Ubangiji Allah ya yi yadda dan adam za su zama da haɗin kai ta wurin, idan aka ɗauki misalin aure, wannan shine ya zama tushen kafa al'umma cikin duniya, saboda dukkan al'ummar duniya sun samu tushe daya daga Adamu da Hawwa. Saboda haka, bisa ga wannan tunani da nazari, muna iya fahimtar cewa haɗin kai ya zama abin nema ga jama'a. Sannan idan muka dubi rayuwar yau da irin kalubalai waɗanda ɗan Adam yake fuskanta, ayi magana talauci, ayi maganar cutuka iri daban-daban da suke aukuwa cikin duniya, kalubalai iri daban-daban, ana iya fahimta cewa in ba tare da haɗin kai ba za a iya ayi nasara a kai ba. Wannan rashin haɗin kai shine yake kawo tashi-tashin hankali a wurare daban-daban da muke shi. Alhali kuwa Ubangiji Allah ya nuhi mutum da yayi zaman salama, saboda idan aka dubi yanayin iyali, kowa yana da nasa iyali, kowa yana da nasa aiki. Duk da Ubangiji Allah ya halice mu ta tushe daya, ya kafa iyaka ga kowane mutum. Mutum yana da iyalin shi, shine yake mulkin iyalin shi, ba makwabcin shi ba. Idan aiki ke gare ka, kuma kai ne ke gudanar da aikin ka, ba wani yake yi maka shi ba. Amma duk da haka, ana buƙatar makwabcinka domin aikin ka ya ci gaba. Kana buƙatar makwabcinka ya kama maka. Wannan duka alamu ne da suke nuna cewa akwai buƙatar haɗin kai. Kasashe da dama suke yin gungu-gungu, suke haɗa kansu domin su kalubalanci waɗansu matsaloli waɗanda suka shahe su. Ko ya shahi tattalin arzikin ƙasa, ko ya shahi ci gaban jama'a, waɗannan al'ummai sun gani ya kamata su haɗa kansu da wuri ɗaya. Su yi nazari, a mutum biyu sun yi mutum ɗaya. Nazarin mutum biyu ya hina mutum ɗaya. Saboda abinda wani bai hango ba, wani yana iya hango shi, har ya sa su haɗa kai su yi wani abu wanda zai sa ci gaba. Yadda ɗan Adam ya hito daga tushe ɗaya, kamar yadda Allah ya halice shi, haka nan kuma yake buƙatar ƴan Adam ɗin nan da ya halitta su yi zaman jiyayya cikin zamantakewarsu, su yi zaman lafiya. Saboda haka Allah kullum yake kira mu da cewa mu nemi zaman lafiya tare da kowa. Kuma zaman lafiya ba cewa ba sai wanda ke ƙaunar ka, amma har ma wanda ba ya ƙaunar ka, kana neman hanyoyin da za ka yi taɗi da shi domin ku zauna lafiya.
Madalla, yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraronmu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A makon da ya gabata, likita ya koro jawabi kan bleaching ko shafa wasu mayuka don canza kalar fata da kuma irin illolin da ke tattare da hakan, sai kuma lokacin da aka ɗiban wa shirin ya kawo jiki. To a wannan mako, Dr. Khalid Sunusu Kani da ke asibitin Nasarawa a jihar Kano zai ci gaba da yi mana bayani ne kan irin cututtukan da shafa shafe-shafe ko bleaching ke haddasawa. Likita gare ka.
Da akwai cututtuka da dama da waɗannan mayuka na bleaching suke sakawa a jikin bil'adama. Da akwai abin da muke kira da skin cancer, ciyan daji na bangaren fata kenan. Mutum yakan samu wannan cuta kamar ƴaƴayen halitta a jikin bil'adama na bangaren fatar su dinga girma yanda ya wuce ma misali. Saboda mafi yawanci idan aka samu wannan hayayyafa na waɗannan ƴaƴa shine abin da yawanci muke kira da ciyan daji. Wannan abu bai tsaya a iyaka nan ba. Da akwai yiwuwar wanda yake amfani da mayuka na bleaching zai iya samun waɗansu kuraje birjik da suke iya fitowa ɗan adam a cikin jikinsa musamman a fuska. Da akwai abin da muke kira da acne cosmetica. Waɗannan mafi yawancin kuraje sukan fito ne sakamakon mayuka da mutum zai dinga kwashe-kwashe yana amfani da su. To zaki ga cewa waɗannan kuraje za su yi taba-taba su bata wa mutum kuma fuska da ma waɗansu ɓangararraka a cikin jikinsa. Waɗannan mayuka da ake amfani da su sukan iya haifar wa ɗan adam cutar da muke kira da chronic liver disease. Wato cuta ce da kan iya taɓa hanta ta tsaya tak ba ta iya wani amfani a cikin jikin bil'adama. Ayyukan da ya kamata a ce tana yi za ta zo cewa ba ta yi, sai ki ga cewa cikin mutum ya kumbura, yana tara ruwa a cikinsa da dai sauransu. Mafi yawanci waɗansu da yawa daga cikin mata da sukan zo da cututtuka na irin koda kidney diseases ko abin da muke kira da chronic kidney diseases, mafi yawanci sun samu asali ne saboda amfani da waɗannan mayuka da sukan yi. To sukan iya zuwa su lahanta wannan koda ta ɗan adam, ya zamanto cewa baya iya yin fitsari yanda ya kamata, baya iya fitar da abubuwan da jiki baya bukata, sannan a rike abubuwan da jiki yake bukata. To sai ki ga cewa koda ta tsaya cak har sai an fare wa mutum abin da muke kira da dialysis, wato wankin koda. Sai ki ga mutum fuskar ta kumbura, sannan kafafunsa sun kumbura sun yi sintin, mutum baya iya numfashi yanda ya kamata. Wata rana mutum ya fama da zazzabi mai mugun zafi. To duk dalilin waɗannan mayuka da mata sukan yi amfani da su da maza, za a iya samun wannan matsala. Waɗannan illoli ba tsaya a nan ba kadai, sukan iya taɓa har zuciya, saboda zuciya ita ma takan taɓu sosai ta dalilin amfani da waɗannan mayuka. Ita wannan zuciya idan ta taɓu takan iya kumbura ta zo ba ta iya tura jini yanda ya kamata. Sannan mutum ya zo yana tafiya da ƙyar, yana numfashi da ƙyar, musamman mutum ya zo baya iya kwanciya babu fulu. Wani lokaci dalilin tsayawa da rashin amfani na wato waɗannan sassa na jikin bil'adama, mutum zai iya zuwa ma ba shi da wadataccen jini a cikin jikin musamman kamar koda takan fitar da wani sinadari wanda yake taimakawa wajen samar da jini a cikin jikin bil'adama. To idan aka samu wannan matsala, mutum zai iya zuwa ya samu abin da muke kira da wato anemia, wato ya zo ba shi da jini wadatacce a cikin jikinsa. Waɗannan illoli ba tsaya a nan ba, har jaririn da wacce take amfani da waɗannan mayuka ba ta haifa ba, shi ma zai iya samun matsala ta kwakwalwa. Ko dai yaro a haife shi baya iya tsayar da kansa, ko kuma yaro a haife shi baya iya magana, ko kuma yaro a haife shi da ɗan ƙaramin jiki, duk waɗannan cututtuka ne da za su iya samun jariri wanda bai ji ba, bai gani ba.
To likita, na ci karo da wani rahoto da ke nuna cewa yawan amfani da kayan kwalliya kan haifar da mutuwar farat ɗaya. Menene illolin amfani da waɗannan kayayyaki ga lafiyar ɗan adam?
Ba wani abun mamaki ba ne dan an ce mai amfani da waɗannan mayuka ya sami mutuwar farat ɗaya. A cikin bayanai na da suka gabata, na yi magana wannan magunguna ko mayuka da akan yi amfani da su sukan taɓa ɓangaren zuciya. To ita kuma zuciya tana ɗaya daga cikin abin da yake kawo wato mutuwar farat ɗaya. Da akwai abin da muke kira da cardiac arrest, mutum kawai ya samu tsayawar aiki da tafiyar da al'amura na ita ɓangaren zuciya kawai ta ɗaya cak. To da akwai yiwuwar cewa saboda wannan illoli na waɗannan sinadarai da suke cikin waɗannan mayuka su je su taɓa ita zuciya, sannan kuma mutum ma ya iya samun abin da muke kira da myocardial infarction. Mutum ma finally ma idan zuciyar ta tabu ko kuma waɗansu abubuwa su faru, sannan a samu tsayawar zuciya, sannan ta iya ma fashewa ko kuma ta iya samun dai matsala yanda mutum zai iya salwantar rayuwarsa gabaki daya.
To idan muka dawo kan maudu'in da muke tattaunawa a kai, yaya za a kwatanta yawan masu bleaching musamman a Najeriya?
Hukumar lafiya ta duniya wacce muka fi sani da WHO ta fitar da wata ƙididdiga a kwanakin baya wajejen shekara ta 2018.
akan cewa kaso 77 na mata a Nigeria a wannan kasa tamu su ne waɗanda suka yi amfani da waɗannan mayuka na ƙara hasken fata. To kin ga kenan wannan abu fa ba faɗan karamin abu bane ba, ya zama wajibi mutane su san illolinsa da kuma ta yanda za su kauce wa amfani da waɗannan abubuwa. Da akwai yiwuwar kenan waɗancan cututtuka da na faɗa a baya masu bleaching sukan same su, to nan gaba fa asibitittukan mu za su cika da mata burjik waɗanda suke da ciyan koda, waɗanda suke da ciyan hanta, waɗanda suke da ciyan zuciya, uwa uba, kansar fata. Kenan nan gaba waɗannan abubuwa za su iya yin katutu a wannan ƙasa tamu idan dai har al'umma ba su shiga taikayin su ba.
To likita, banda amfani da mayuka, mun samu labarin cewa akan yi alluran bleaching. A matsayinka na likita, me za ka ce game da wannan?
Waɗansu za su iya cewa a'a, ai waɗannan magunguna ko ai waɗannan mayuka da ake amfani da shi ai yana da illa, ki je ki dinga allura mana, ai allura farar ɗaya kenan. A'a, wannan allurar tarwatsa taro kenan, ai ita ta ma fi gagarumin illa. Mutane suna ganin cewa ai ba mai suke shafawa ba, ai a jikin su ne saboda wannan sinadari da yake cikin jikinta, ai kaza kaza. A'a, ina farinta yafi saurin yi, yafi game jiki gabaki ɗaya, suna ta faɗa irin waɗannan abubuwa. To amma fa in na faɗa miki illoli na wannan allurar, mutum sai ya ruga a guje. Ita wannan allura akan yi rashin sa'a ta samu mutum ta dade mai jikinsa kamar ya kone gabaki ɗaya, zaki ga cewa mutum kina ganin sa kamar wani konewa ya fada cikin wuta. Yayi wannan cututtuka muna kiran su da Steven Johnson syndrome, ko kuma akwai abin da muke kira da toxic epidermal necrolysis. Daga jin waɗannan cututtuka da sunayensu, duk da ke ba likita bace, na san gaban ki zai fadi, masu sauraron mu gaban su zai yi dum, saboda daga jin waɗannan sunaye ka san cewa ba wai abu ne da za su yi maka da wasa ba. Wannan allura da mata sukan yi saboda ƙarin haske, takan kona jikinsu ta ba su matukar wato illa. Ki ga mutum fatar sa maimakon ta je ta yi fari, bancin ta kone ta zo kuma ta yi kalar konuwa a cikin jikinsa. Dadin dadawa, ita ma dai wannan allurar bata bar kodar ta kafa ba idan dai kana amfani da ita. Hancar taka za ta taba ta, sannan wannan kansar ta fata ita ma za ta iya baka wannan matsalar. Zuciyarka za ta iya taba ta, sannan kuma yaron da yake cikin ciki shi ma dai ba a bar shi a baya ba idan dai mahaifiya tana amfani da wannan allura, sannan tana dauke da juna biyu, da akwai yiwuwar wannan yaro shi ma zai iya zamanto cewa ya illata ta dalilin amfani da ita dai wannan allura.
Wace shawara zaka ba mu masu sauraron mu ko masu bleaching dan kare lafiyar su?
Shawara ga ƴan uwa na mata da maza wanda suke ta'ada ta wannan bleaching, na farko dai su fara sanin muhimmancin ita wannan bakar fata. Wannan bakar fata fa tana da matukar alfanu da yawa a cikin jikin mu. Na farko dai shine ko faduwa kai, ko jin ciwo kai, ko wani hatsari kai, wannan fatar tamu tana da kwari, matuka kwarai da gaske. Ko da a ce mutum ya kwarzane ne ko ya ji ciwo ne, to ciyan nasa baya zama wani so catastrophic kamar yanda mutum idan ya je ya yi amfani da man bleaching fatarsa ta zo ta kwaile. Za ka ga cewa wanda yake da bakar fata, fatarsa ta fi saurin warkewa idan ya ji ciwo. Amma idan mutum yana bleaching, gaskiya akan samu matsala. Shi isa ya zama wajibi mata ku bar wannan ta'ada ta bleaching. Masu amfani da waɗannan mayuka na bleaching su dinga bibiyar irin waɗannan shiri-shiri da ake yi na wayar da kan al'umma, domin su dinga jin illolin wajen ganin cewa sun yi sauri, sun guji wannan ɗabi'a ta bleaching.
To likita, daga ƙarshe, wani jan hankali za ka yi wa gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki kamar hukumar NAFDAC don hana shigo da kuma yin mayuka da suke da illa cikin ƙasa don kare lafiyar al'umma?
Musamman hukumomin da suke da ruwa da tsaki akan ita wannan haraka na dakile shigo da irin waɗannan miyagun mayuka zuwa cikin al'umma, shine ya zama wajibi gwamnati ta fitar da tsauraran matakai wajen ganin cewa ta dakile shigo da waɗannan magunguna zuwa ƙasar mu Najeriya, da sauran ma wato ƙasashe na Afrika su ma su amfani da irin waɗannan shawarwari da muke faɗa. Idan aka yi haka, za a rage samun waɗannan mayuka, sannan kuma mutane ba za su dinga samun damar amfani da su ba, sannan waɗanda aka shigo da su ma ƴan kaɗan ɗin, so da a dinga sai da su a kuɗi masu mugun tsada saboda babu su. To kin ga cewa ba kowa ne kenan zai iya amfani da waɗannan mayuka ba idan dai har an tabbatar da irin waɗannan dokoki. A ƙarshe dai, rigakafi yafi magani.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma da haka muka zo ƙarshen shirin, a madadin abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai Dr. Khalid Sanusi Kani da ya ilmantar da mu. Ni Hawwa Umar da na shirya da gabatar nake cewa mu kasance lafiya.
Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julia Gresham da ta hada shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku, auni lafiya.